الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت بأ الله تبارك وتعالى دلوك وندن جنيبو مما لكم قوة دقومي قبادة وندي ساكي قدر حد ورمو أولا يمتي نران الله ربا شاشدا قوات جماد الأولى شكرا تدوه دقري حدود 30 بيارة bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 16 ga watan 4 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 13 a bangaren lissafi suratul Ra'd gabanin darasi ne yau ba da fi yan tambayoyi suka iya gabata Na'am. Kamar mi? Ma'anar kalimar ce kake tambaya? Wai tambayar dan uwa shine dangane da fadar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da yake cewa bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun a wata qira'a ta warsh riwaya daga Nafi bima kuntum ta'allimuna min alkitabi wa bima kuntum tadrusun abinda kalimar take nihi bima kuntum tu'allimuna alkitaba a sanadiyar abinda kuwa kasance kuna sanarwa wato na littafi anan an shaɗe wato maf'ulul wannan maf'ulul tsani domin kasancewar to allimuna min allama ne allama kasancewar sa yana yin ta'addi ne ila maf'ulai kamar yanda yace allama da insana malam ya alam kenan bima kuntum tu'allimuna alkitaba a sanadiyar abinda kuwa kasance kuna sanar da mutane na littafin Allah wa bima kuntum tadrusun hakanan a sanadiyar abinda kuwa kasance kuna kautu na littafin Allah ma'ana kuna kokarin karanta shi domin fahimtar abinda yake cikin sa na hukunce hukunce domin yin aiki da shi na'am murji'a wasu jama'a ne waɗanda suka kauce ma tafarkin ahlus sunna wal jama'a aqidar murji'a aqida ce wadda take mummuna wadda kuma take bude kofa wadda take tabanna su murji'a a iya aqidar imani tamkar wani abu ne wanda yake dunkulalle wanda Allah yake sakawa a cikin zuciyar bayinsa ayyuka nagari ba sa ƙara imani saban Allah baya rage imani da imanin ka da na Jibrilu da na Muhammad sallallahu alaihi wa barakatuhu alaihi da imanin Abubakar a wajen murji'a duke ne ba bambanci dan haka su a iya aqidarsu idan ka ce la ilaha illallah to shakuru minka ka shege ayarka duk ayyukan da zaka yi na safu ba za su cutar da imaninka kuma ba za su haramta maka shiga aljanna kuma duk abin da zaka aikata na ibada ba zai kara maka imani ba, imani yana nan kamar yanda Allah ya saka shi. To wannan sun kauce ma aqidar ahlus sunna wal jamaa. Aqidar ahlus sunna wal jamaa imani fada ne wato da aiki, kuma kudiri ne da zuciya. An gane ku? Don haka idan ka koma nan kusa cikin muqaddima ta risala ibn ta Abdullahi ibn Abi Zaid al-Qirawani yake cewa wal imanu qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih. Wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa. Shi imani fada ne da harshe, domin cewa kai kai imani ba zai tabbata ba sai ka furta da harshen ka kai kalima ta la ilaha illallah. Sannan kuma kudiri ne da zuciya, wannan kalima ta la ilaha illallah sai ka kudirce ma'anarta a zuciyarka ka yadda da ita dari saman dari, babu wani kokonto tare da kai. Sannan kuma wa amalu bil jawari, kuma aiki ne daga gabaɓuwa, abinda kalima ta la ilaha illallah ta kunsa na dokoki dole sai ka da kufa akan su sau da kafa. To amma su kawai indai ka ce la ilaha illallah shikenan ka zama mu'mini, ko da baka sallah, baka azumi, baka sauran ayyuka na ibada, duk aikin saban da kake a iya aqidar su kawai zaka shiga aljanna. Dalilai kuma daga cikin alqur'ani da sunna sun tabbatar da imani yana karuwa kuma yana raguwa. Abin da ke kare imani sune ayyuka waɗanda suke na ƙwarai, kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake faɗa, innamal mu'minuna allazina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ash-shahid wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, mu'minai idan an karanta musu ayoyin Ubangijinsu zadatuhum imanan, wannan ayoyi da aka karanta musu sai su dada musu imani. Kaga wannan ya nuna imani yana da du'a. Haka idan ka gangaro a cikin suratul tauba, Ubangiji ta'ala ke cewa wa idha unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun. Ubangiji ta'ala yake cewa wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi imana, idan aka saukar da wato wata sura daga cikin surorin alqur'ani. An gane ko? Duk da cewa anan abinda ake nufi sura ma'ana wani yanki na alqur'ani, koda aya ɗaya ce sakonta ya iso. Faminhum, Ubangiji ta'ala yace daga cikin munafikai man yaqulu, akwai wanda ke faɗa ayyukum zadatuhu hadhihi imana, dan izgidi da ba a sai su ce wai a cikin ku wane ne wannan aya, wannan sura ta rada masa imani. Ubangiji ta'ala ya maida musu martani kai tsaye, fa ammal ladina amanu, sanadi waɗanda suka gaskata Ubangijinsu, suka gaskata manzanninsa, fa zadatuhum imanan wa hum yastabshiru, wannan sura da ta sauka ta dada musu imani akan imaninsu, sai ga maka su suna ba juna albushir dangane da cewa wani sabon sako ya zo daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Amma wa ammal ladina kafaru fa zadatuhum rijsan ila rijsihim, kuma wa ammal ladina fi qulubihim maradun fa zadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. To haka waɗannan ayoyi ire-irensu suna da yawa a cikin alqur'ani, irin su fadar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, da fadarsa wa yazidullahu alladhina hatadaw huda, da fadarsa wa ma zadahum illa imanan wa taslima, da fadarsa liyazdadu imanan ma'a imanihim, da fadarsa liyazdada alladhina amanu imana, da sauran ayoyi na alqur'ani gaba ɗayan su suna tabbatar da imani yana karuwa, ba komai yake kara imani face ayyuka waɗanda suke na ƙwarai. Imani yana raguwa, ba komai yake rage imani illa ayyuka waɗanda suke na sako, kamar yadda sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta tabbatar da haka. Na'am.
Gaskiya ne mutum ya salla ya roƙa wa uwayensa ya musu fa'ada ba a musu sallah.
To ai ya kamata kai kanka ka ba kanka wannan amsa. an gane ku ai ba yau ba kake halartar darussa kuma kake sauraron wa'azi daga bakin malamai daban-daban in dai malami ne wanda yake ya san me ake ba malamin da zai kawo maka dalilin da zai ce duk mutumin da ya salla wai in bi roka ma mahaifansa a cikin sallar shi wannan sallah Allah ba zai amsa ba haka nan mace in ta yi sallah in ba ta ma mijinta addu'a Allah ba zai amsa ba wannan kwata-kwata duk wanda yake sauraron karatu hankalin shi ma ba zai iya dauka ba akan wannan lalle uwaye ubangiji ta'ala ya karantar da mu mu musu addu'a ba sai suna mace ba koda suna rayi haƙƙi ne nasu akan su mu musu addu'a wannan addu'a kuma bata kebanta ba sai ana sallah a duk lokacin da kake ka samu wata dama to ka daga hannu kama mahaifinka addu'a kamar yadda ubangiji subhanahu wataala ya karantar da mu sigar addu'ar da zamu wa mahaifa da nasi na alqur'ani ubangiji ta'ala ke cewa wa qurrabbirhamuma kama rabbayani sagira kai da ka fada ka ce ya ubangiji na ka ji kan mahaifa na ka lullube su da rahmarka kamar yadda suka tattale ni suka tarbiyyantar da ni ina gare ya Allah ka lullube su da rahmarka haka Allah ya karantar da mu yanda zamu wa mahaifa addu'a kuma yi musu wannan addu'a bata kibanta ba sai a cikin sallah tare da cewa sallah musamman lokacin da mutum goshin sa yake kasa lokacin da yaje sujada to mahalli ne wanda yake na samun karkuwar addu'a don haka ya dace kama mahaifanka addu'a a wannan mahalli to amma bai kebanta ba cewa sai a cikin sallah don haka maganar cewa duk wanda yayi sallah bai ma mahaifansa addu'a ko din mace ta yi sallah bata ma mijinta addu'a Allah baya karbar sallah wannan ba fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ce ba kuma haka maganar take yawo ba ta da kai balanta na kafa na'am
dan ne mace mai yawan aure a wuri to she Allah sa ka mu tana saura ya Allah rubuta kaman ta aure mazaje guda uku
wai kamar misali macen da ta auri sama da miji guda kamar biyu ko uku ko hudu ko biyar gaba daya da ita da mazajen da ta aura Allah sai ya hada su a aljanna gawa za ta kasance an gane ko ka koma cikin tazkiratul qurdubi fi ahwalil mauta wa umuril akhirah a iya abinda malamai suka faɗa wanda shine karshe wanda bayansa bata sake yin aure ba to Allah zai hada ta da shi a gidan aljanna an gane wasu malamai suka ce zabi za a bata tsakanin su wanda yafi matsayi yafi daraja da daukaka ko yafi kyautatawa to shine za ta kasance matar shi a aljanna tare da cewa akwai hadisi akan haka amma ban san ingancin shi ba darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya karshen wato aya ta 26 a cikin wannan sura suratul ra'd fadar Allah subhanahu wa ta'ala Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayati dunya wa ma hayatud dunya fil akhirati illa mata'a ubangiji ta'ala ke fada cewa Allahu yabsudur rizqa ubangiji ta'ala shike shimfida arziki liman yasha'u ga wanda yaso yaga dama daga cikin bayinsa ubangiji ta'ala ya yalwata masa ya buda masa kofofin samu kuma abin da ya samu ya saka albarka a cikin sa wa yaqdir ubangiji ta'ala shike kuntata arziki wato ga wanda yaga dama daga cikin bayinsa anan kamar yadda bayani ya gabata ya dace ko kuma mu ce ya zama wajibi akan mumini ya barranta game da karfinsa da dabararsa ya san da cewa arziki abu ne wanda ke hannun Allah shike shimfida shi ga wanda ya ga dama kuma shike kuntata ma wanda ya ga dama kuma duk abin da Allah yake shimfida ma bayinsa na arziki Allah yana shimfida shi ne da gurgudu kamar yadda ya ce walau basallahu rizqa li ibadihi labagaw fil ardi da fadarsa wa in min shay'in illa indana khaza'in wa ma nunazzibuhu illa bi qadarin ma'lum duk abin da Allah yake saukarwa to yana saukar da shi ne da gwalgwado wanda yake sananne. Dan haka kowa bakin gwalgwadon arzikin da Allah ya yanka masa shi zai ci. An gane ku zafin nema kamar yanda Hausawa suke cewa baya kawo samu, amma ko ba ana nihin cewa baka zauna ka meke kafa ka ce abin da Allah ya yanka maka na arziki zai iso gare ka, ka kama sababi ka tashi ka nema. An gane ku wannan sababi ka dau, wannan tashi da kai kana nema ka dauke shi matsayin sababi ne. Idan Allah ya ga dama wannan sababi yayi amfani, idan ya ga dama kuma yake amfani, amma arziki abu ne wanda Allah yake shimfiɗa ma bayansa. Shine yace Allahu yabsudu rizqa liman yasha'u, Ubangiji ta'ala shike shimfiɗa arziki yalwata shi ga wanda yaso ya ga dama daga cikin bayansa. Wa yaqdir, kuma shike kuntata arziki ga wanda ya ga dama. Wa farihu bil hayati dunya, wato mushrikai wato suna farin ciki da murna wato game da rayuwar duniya, duk da cewa abinda ake nihi da farin ciki anan wato shine girman kai da shishi da kai, kamar yanda mutanen wato Annabi Musa alaihi salam suka ma Qarun wasiya, suka yi wannan nasiha, suka ce masa la tafra, kada kai girman kai, inna Allah la yuhibbul farihi, Ubangiji ta'ala baya kaunar wato bayi waɗanda suke masu girman kai. Abinda ake nihi da alfarahu anan wato shine jiji da kai, shine Ubangiji ta'ala yace wa farihu bil hayati dunya, wato kafirai suna jiji da kai da farin ciki game da rayuwa ta duniya. Asalin kalima ta alfarah a yare na Larabci shine malamai suka ce lazzatun fil qalbi bi naylil mushtaha, wani jin daɗi ne da bawa yake samu a cikin zuciyarsa a sanadiyar samun abin da yake so yake murmuri. To shine anan Ubangiji ta'ala sai ya ce wa mal hayatud dunya, ita ko rayuwa ta duniya bata zaman tuba fil akhirati, in an dangana ta wato ga rayuwa wanda take ta lahira, ma'ana duk wani jin daɗi na duniya in ka dangana shi zuwa jin daɗi wanda yake na aljanna, Ubangiji ta'ala ya ce bai zaman tuba illa mata, ba ce wani ɗan abin amfani ne wanda yake takaitacce ka mutu ka bar shi ko kuma ya ƙare ya bar ka. Wanda ya tabbata a cikin hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah yake cewa duniya ka cukan bata zaman tuba in an dangana ta ga lahira, ma'ana abin da Allah ya tanada ma bayinsa a aljanna. Tamkar wato mutum ne ya je teku ya tsoma allura, abinda wannan allura ta ɗauko shine jin daɗin duniya gaba ɗayansa. An gane tekun kuma shine jin daɗi wanda yake na lahira na aljanna. Don haka shine a nan Ubangiji ta'ala ya ce wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata, rayuwa ta duniya in an dangana ta ga ta lahira bata zamanto ba face wani ɗan jin daɗi ne wanda yake takaitacce. In ma ya ƙare ya barka, da kai ake damawa sai dai kuma kaga wasu suna damawa, ko kuma kasancewar ka mutu ka bar shi. An gane ku, don haka rayuwa ta haƙiƙa, jin daɗi na haƙiƙa shine jin daɗi wanda yake na lahira, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wa innal akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamu, lalle lahira ma'ana Ubangiji ta'ala ya ce aljanna ita ce rayuwa, rayuwa wadda take ta haƙiƙa, da a ce mutane sun san da haka to da za su ba da himma game da wato neman aljanna. Za mu tashi aya ta gaba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو alayhi tawakkaltu wa ilayhi matab. Ubangiji ta'ala ke fada wa yaqulul ladina kafaru, wadanda suka kafirce ma ubangijin su na fada, laula unzila alayhi ayatun min rabbi, wannan wanda ke da'awar annabta da manzanci cewa wai manzo ne Allah ya turo shi, suka ce laula unzila alayhi ayatun min rabbi, wai me ya hana a saukar masa wata mu'jiza daga wajen ubangijinsa wadda za ta nuna gaskiyar manzancinsa. Makamanciyar wannan aya ta gabata a wannan sura, wa yaqulul ladina kafaru laula unzila alayhi ayatu min rabbi innama anta munzir wa likulli qaumin had. Shine anan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kuma maimaita mana, wa yaqulul ladina kafaru, wadanda suka kafirce ma ubangijin su na fada, laula unzila alayhi ayatu min rabbi, wannan wanda ke da'awar cewa shi annabi ne, manzo ne, me ya hana a saukar masa wata mu'jiza daga wajen ubangijinsa wadda za ta nuna gaskiyar manzancinsa. Ubangiji ta'ala ya maida musu martani kai tsaye, Allah ya ce kul, ce da su, inna Allah, lalle ubangiji da ya turo ne, yudhillu man yasha'u, shi ke batar da wanda ya so batar da shi, wa yahdi ilayhi man anab, kuma shi ke shiryar da wanda ya koma zuwa gare shi da tuba, shi ke shiryar da shi zuwa tafarki wanda yake madaidaici. Nan kasancewar wani ta'annuti ne ga manzannin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda kuma ba kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba farau. Manzannin da suka gabaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an fada musu irin abin da aka fada masa, jama'ar su sai su fada su ce wai in har manzo ne da gaskiya, me zai hana a yi masa kaza ko me zai hana a yi masa kaza. Haka za mu iske a cikin suratul Isra, inda suka ringa kagar wasu abubuwa, wai waɗannan abubuwan in har manzo ne to su kasance mu gani, kamar yanda suke cewa lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a, suka ce ba za mu gaskata ka, ba za mu yi imani da kai ba sai ka gudanar mana da ƙoramu ko kuma idanu masu ketowa na ruwa, wato daga cikin ƙasa, hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a, aw takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira, ko kuma mu ga cewa kana da wata gona ta dabinnai da inabi, wannan gona ta kaka keto ƙoramu suna gudana ko ina kun da arewa gabas da yamma, aw yakunu laka baitun min zukhrufin aw tarqa fi samai wa lan nu'mina li ruqiyika hatta tunzila alaina kitaban naqra'u, ko kuma ya kasance, ko kuma autuskida samaa kama za'amta alaina kisafan aw ta'tiya billahi wal malaikati kabila, suka ce in har kai manzo ne da gaskiya to ka rubuto mana wani bangare wanda yake na sama ya fado ya halaka mu, kamar yanda kare ya cewa idan ba mu yi imani da kai ba azabar Allah na nan tafe, suka ce to autuskida samaa kama za'amta alaina kisafan, suka ce ka rubuto mana wani yanki wanda yake na samaniya kamar yanda karaya wato ya halaka da mu, aw ta'tiya billahi wal malaikati kabila, ko kuma ka je ka zo da Allah da mala'iku gaba da gaba su bada shaidar cewa shi ya aiko ka, idan Allah ya ce shi ya aiko ka mala'iku su ce kwarai da gaske haka ne, ko kuma suka ce aw yakunu laka baitun min zukhrufin, ko kuma ya kasance kana da wani daki wanda yake na zinare, an gane ko, mu ga cewa kana da wani daki wanda yake na zinare, autar kafin sama'i, suka ce ko kuma ka kawo wata kuranga ka hau sama, an gane ko, autar kafin sama'i ko ka hau samaniya, suka ce falan nu'mi walan nu'mina li ruqiyika, in ma ka hau ba za mu gaskata ba da hawan da kai, hatta tunzila alaina kitaban naqra'u, sai ka zo mana da wata takarda wadda za mu karanta a cikin ta mu ga sakon cewa Allah ya turo ka a matsayin manzo. Ubangiji ta'ala ya ce kul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula, to dan haka anan suke cewa wai in har manzo ne to me ya hana a saukar masa da wata mu'jiza daga wajen ubangijinsa wanda za ta nuna gaskiyar manzancin sa. An gane ko? Wanda ku kasancewar ayoyi mu'jizozi da ubangiji subhanahu wata'ala yake karfafar manzannin sa. In dai jama'ar da Allah ya kaddara musu tabiwa da halaka to waɗannan mu'jiza ba ta amfani. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ce wa ma tughni al-ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Ubangiji Ta'ala ya ce ayoyi da Allah yake nuna ma bayinsa su ne mu'jizu, wato da masu gargadi su ne manzanni. Ubangiji Ta'ala ya ce ba sa amfani ga mutanen da ba sa yin imani wanda Allah ya kaddara musu tabiwa da halaka. Duk abinda za su gani to wannan ba zai zame musu dalili akan gaskata Ubangiji subhanahu wata'ala da gaskata manzanninsa. Mutanen Makka sun nemi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna musu wata aya wanda in har ya nuna musu za su yi imani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kirawo wata wanda Ubangiji Ta'ala ya tsaga wata ya zamanto ya rabu biyu ya sauko. Amma wannan mu'jiza da suka gani me suka ce? Cewa suka yi sihirin mustamir. Ubangiji Ta'ala ya ce ikitarabati sa'atu wan shaqqal qamar wa in yaraw ayatan yuridu wa yaqulu sihirun mustamir. To dan haka wato shine yace wa ma tughni al-ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Dan haka kenan mu'jizu wanda Allah yake karfafar manzannin sa da gargadin da manzanni suke yi to baya amfani ga waɗanda Allah ya kaddara musu tabewa da halaka. Don haka kasancewar Annabi Musa alaihi salam Ubangiji Ta'ala sai da ya karfafe shi da mu'jiza guda tara, amma Fir'auna ya yi imani da ya nashi mabiyansa ba su yi ba, illa kasancewar waɗanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya musu dace su kadai ne suka yi imani da Annabi Musa su ne wato ɗan dabo daga cikin mutanen Fir'auna. To shine sai ya ce kul ka ce da su inna Allaha yudhillu man yasha'u, lalle Ubangiji Ta'ala shike batar da wanda ya so batar da shi, wa yahdi ilayhi man ana, kuma shike shiryar da duk wanda ya koma zuwa gare shi, wato Ubangiji Ta'ala shi yake shiryar da shi zuwa tafarki wanda yake madaidaici. Hidaya da ake nihi anan ita ce hidayatut tawfiq, yima bawa dace ya tabbata akan tafarki wanda yake madaidaici. Wannan al'amari ne wanda ke hannun Allah, ba wanda zai iya meka wuya da ji da bi ga Ubangiji subhanahu wata'ala sai wanda Allah ya masa dace. Sai yace allazina amanu, wato Ubangiji Ta'ala shike shiryar da waɗanda suka yi imani. Allazina anan sai ya zamanto fi mahalli nasbin, in ma ya zamanto badal ne na wa yahdi, ko kuma ya zamanto badal ne na man ana, shine yace waɗanda an gane ko Ubangiji Ta'ala kenan shike shiryar da waɗanda suka yi imani. Waɗanda suka yi imani kwa watadima innu qulubuhum bi zikrillah, Ubangiji Ta'ala yace zukatansu wato na nutsuwa da ambatan Allah. Ala Ubangiji Ta'ala yace ku saurara, bi zikrillah da ambatan Ubangiji subhanahu wata'ala taduma innu qulub wato zukatan bayi ke nutsuwa. To nan kasancewar Ubangiji Ta'ala ya nuna mana cewa zukatan bayi suna samun nutsuwa idan an ambaci Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Amma aya ta gabata a cikin suratul anfal, innamal mu'minuna allazina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum, mu'minai Ubangiji Ta'ala yace kadai sune wadanda idan an ambaci Ubangijinsu zukatansu sai su furgita su razana. Don haka anan malamai suka hada tsakanin wadannan ayoyi suka ce waccan aya da Allah yace mu'minai su ne waɗanda idan an ambaci Ubangijinsu zukatansu suke razana, kenan lokacin da aka ambaci azaba ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da hukumar da ya tana dama waɗanda suka kangare masa, to a wannan lokaci mumini zuciyarsa za ta furgita ta razana. Amma idan an ambaci sakamako na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ni'imar da ya tana dama bayinsa, to a wannan lokaci zukatan bayi sai su samu nutsuwa. shine yace kenan waɗanda suka yi imani sune waɗanda zukatan su ke nutsuwa game da ambaton Allah. Don haka wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke nuna mana fa'ida ta ambaton Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Don babu abin da ke kwantar da hankalin bawa ya samu jin daɗi da nutsuwa wato sama da ambaton Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Ambaton Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ku ja gaba shine karatun Al-Qur'ani. An gane ku? Duk wanda bai samu ambaton Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, duk jin daɗin da yake da shi a rayuwarsa ta duniya, to ba shi da nutsuwa a firgice yake. Don haka daga cikin magabata wani yake cewa masakinu ahli dunya kharju minha wama baqu athyaba ma fiha qila wama athyabu ma fiha qala dhikru mahabbatullahi wa dhikru. Yake cewa miskinai talakawa matsiyata wato na duniya, yace su ne waɗanda suka bar duniya. An gane ku? Wama zaqu athyaba ma fiha, idan kaji ana cewa miskinai shi waɗanda suka fita daga duniya suka barta ba tare da sun dandana abin da yafi komai dadi a nan duniya. Sai aka tambaye shi aka ce menene yafi komai dadi a duniya, sai yace kaunar Allah da ambaton shi. Kaunar Allah da ambaton shi shine yafi komai dadi a rayuwar duniya. Dan haka wani daga cikin magabata yake fada, yake cewa da a ce sarakuna lauya alamul muluku wa abna'uhum ma nahnu fihi la jaladuna alayhi bisyu. Inda a ce sarakuna wato da ƴaƴansu sun san irin jin dadin da muke ciki da kwanciyar hankali, yace da sun ringa yakar mu suna saran mu da takubba domin su amshe wannan jin dadi ya zama nasu. An gane ku? Inda sun san irin jin dadin da muke ciki, to da sun sare mu da tafsirin da saran mu da takobi domin su amshe. Dan haka mumini shi yake da nutsuwa, shi yake da kwanciyar hankali. Duk zuciyar da ta sa ta cika da san Allah da ambaton Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, to ita take da kwanciyar hankali. Amma inda zaka tara komai na jin dadi na duniya bayan da za a yi ka samu kwanciyar hankali, matukar baka sanya ambaton Allah da kaunar Ubangijinka gaba. Shine anan Allah ya ce mana allazina amanu, Ubangiji Ta'ala na shiryar da waɗanda suka yi imani, wata duma innu qulubu, kuma su ne wanda zukatan su ke nutsuwa bi zikirillahi da ambaton Ubangijinsu. Ala ya ce ku saurara, bi zikirillahi da ambaton Allah ne ta duma innu qulubu, wato zukata suke samun nutsuwa. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan abun duniya ya masa cha, sai ya fada ga Bilal arihina biha ya Bilal, ma'ana Bilal ka hutatar da mu da sallah. An gane ku? Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba lokacin da yake samu kwanciyar hankali da nutsuwa sai idan ya sanya Ubangijinsa gaba yana ganawa da shi. Allazina amanu, wato waɗanda suka yi imani suka gaskata Ubangijinsu suka gaskata manzanninsa, wa amilus salihati, suka aikata ayyuka na ƙwarai, Ubangiji Ta'ala ya ce duba lahum ana san barka ya tabbata gare su, ko kuma ka ce duba lahum farin ciki ya tabbata gare su, wa husnul ma'ab, wato da kyaukyawar makoma ita ce aljanna a gobe kiyama. Tare da cewa akwai hadisai waɗanda suke bayani game da ma'anar duba, suka ce wata itaciya ce a gidan aljanna wanda mahayin doki zai yi tafiya a ƙarƙashin inuwar ta shekara 100 bai fita daga cikin inuwar. Dukkan waɗannan dalilai da suka zo ba su inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai ka koma asalin kalima ta duba, kamar misali barka ne kamar ake musu. An gane ku? Duba lahum kenan ana san barka ya tabbata gare su, wa husnul ma'ab, wato da kyaukyawar makoma ita ce aljanna. Kazalika Ubangiji Ta'ala ya ce kamar yanda muka turo da annabawa zuwa al'ummu, arsalnaka Ubangiji Ta'ala ya ce haka kai ma muka turo ka fi ummatina, a cikin wata al'umma. Qad khalat min qabliha umamun, wadda tuntuni wasu al'ummu sun wuce gabaninta. Litatluwa alaihim allazi auhayna ilayka, mun turo ka ne dan ka karanta musu abinda muka yi sako zuwa gare ka na al-Qur'ani. Wa hum, Ubangiji Ta'ala ya ce su jama'arka, yakfuruna birrahman, wato suna kafircewa da Ar-Rahman shine Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Don haka wasu malamai sai suka ce wannan aya aya ce madaniya, suka ce domin a sulhul Hudaybiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da wato Suhail ibn Amr ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a matsayin jakada na mushrikan Makka domin a rubuta takarda a sanya hannu na yarjejeni yadda za su yi na sulhu tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da Aliyu dan Abi Talib da zai rubuta takarda, manzon Allah ya ce uktub bismillahir rahmanir rahim, rubuta bismillah. Suhail sai ya ce tsaya ya ce la na'rifu rahman illa rahmanil yamama, ya ce mu ba mu san ba wani rahman sai dai rahmanil yamama shine Musailamatul Kazzab. Manzo Allah ya ce to Ali rubuta yanda ka saba rubutawa bismika Allahumma. To dan haka amma tare da cewa Ubangiji ta'ala daman ya faɗa mana wa idza qila lahum sujudu lirrahmani qalu wa man rahman, idan an ce ku yi sujada ga Ar-Rahman sai su ce wa man rahman, wane ne ku Ar-Rahman? Dan haka wannan yana ɗaya daga cikin sunayen Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala wanda mushrikai suke inkari na cewa Ar-Rahman. An gane ku? Shine anan Ubangiji ta'ala ya ce wa hum yakfuruna bir-Rahman, wato su suna kafircewa da Ar-Rahman. Ubangiji ta'ala ya ce kulci da su kuwa shi Ar-Rahman inda nake baku labari nake kiran ku zuwa bauta masa, kuwa Rabbi shine Ubangiji na, la ilaha babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya illa huwa, face shi alaihi tawakkaltu, gare shi na dogara ba ga wani ba, wa ilaihi ma'ab kuma zuwa gare shi ne makomata. ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا افلم يياس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقابي. وبنجي تعالى كيف لا ولو أن قرآنا دادي أقوي وانا أبن كرنتاوا واندا إذن أكا كرنتاشي سيرت به الجبال, za a tafiyar da duwatsu daga ban kasa wurin ya zamanto kenan jigawa kasar da za ta ringa karbar shuka, aw gudde atbihi al-ardu, ko kuma a ce in an karanta wannan littafi wato za a keta kasa kuramu su fito ko ina su yi ta gudana, aw kullima bihi al-mauta, ko kuma idan an karanta shi wannan abun karatu ma'ana za a rayar da matacci kuma a yi musu magana su ba da amsa. An gane ku? Jawabu lau anan mahzuf ne, an shahi kenan amsa ta lau shayi walau anna qur'anan, da a ce akwai wani abun karatu, lafazin alquran abinda ake nihi almaqru, walau anna qur'anan inda a ce akwai wani abun karatu kenan wani littafi wanda in an karanta sirat bihi aljibal, asanadiyar karantawa da akai za a tafiyar da duwatsu daga ban kasa, aw qutiat bihi alardu, ko kuma in an karanta shi za a keto koramu daga cikin kasa su yi ta gudana, aw kullima bihi almauta, ko kuma in an karanta za a rayar da matacci ai musu zance su ba da amsa, inda akwai wani littafi wanda in an karanta waɗannan abubuwa za su wakana. Jawabu lau sai ka ce la kana hadhal qur'an, da wannan alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi to da shi yafi cancanta game da haka. An gane ku? Ko kuma ya zamanto kenan amsa ta lau tuntuna an gabatar da shi kenan, wa hum yakfuruna bir-rahman, cewa suna kafircewa game da Ar-Rahman Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, sai ya zamanto kenan shine amsa talau kenan wanda aka wanda ya gabata. Kenan sai ya zamanto ma'anar ayar walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal, da a ce akwai wani abun karatu wanda in an karanta za a tafiyar da duwatsu daga ban kasa, au qudiyat bihil ardu, ko kuma a keta kasa koramu su ta gudana, au kullima bihil mauta, ko kuma a rayar da matacci in an musu magana su bada amsa. Lakabaru bir rahmani wa lam yu'minu, da za su kafirce ma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ba za su yi imani ba. Wai koda a ce an karanta wannan alqur'ani Allah ya tafiyar da duwatsu daga ban kasa, an keta kasar Makka ta zaman tukuramu, an tayar da matacci sun ba su labarin cewa manzon Allah manzo ne na gaskiya Allah ya turo shi, to da sun kafirce ma Ar-Rahman ba za su yi imani da shi ba. Ubangiji Ta'ala sai ya ce ballillahi al'amru jami'a, bari dai wato lamari gaba dayansa na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ne, shi ke aikata abin da ya ga dama. An gane ku? Don haka kasancewar abinda suka nema Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala bai tabbatar musu ba. Wannan duk da cewa dalilan ba su inganta ba na kalubale da suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wai in har manzo ne wato waɗannan duwatsu na Makka ya gusar da su, Makka ta zamanto ƙasa wadda take mai karbar shuka, ko kuma ya keta wato ƙasar Makka koramu su ta gudana ko ina, ko kuma ya tada matattun su ba su labarin cewa Allah ya aiko shi in har yana so su yi imani da shi, tare da cewa duk waɗannan dalilai ba su inganta ba. To shine dai anan Ubangiji Ta'ala yake nuna cewa waɗannan dukkan al'amari ne wanda yake hannun Allah. An gane ko? Tafiyar da duwatsu daga ban ƙasa, keta ƙasa koramu su ta gudana, rayar da matattu su yi magana, wannan duka al'amari ne na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Don haka ya ce ballillahi al'amru jami'a, bari dai lamari gaba ɗayansa na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ne, shi ke aikata abin da ya so, kuma ba a tilasta shi. Sai ya ce afalam yai asillazina amanu, ya ce shin waɗanda suka yi imani ba su san da cewa ba annabi ya sha'ullahu, idan Allah ya sha'ullahu, da Allah ya so lahadan nasa jami'a, da ya shirye da jama'a gaba daya. Lafazin yai as anan ma'anarsa shine ayi alam, afalam yai asillazina amanu, shin yanzu waɗanda suka yi imani ba su san da cewa annabi ya sha'ullahu, da Allah ya so lahadan nasa jami'a, da ya shirye da mutane gaba daya. Domin su mu'minai suna kwadayin wato mutanen Makka wato su musulunta su mai kauya, to shi kuma wannan hidayah abu ce wanda ke hannun Allah, bakin iya abin da yake kan manzanni shine isar da sako, amma shari'a a hannun Allah take. Shine anan yace afalam yai asillazina amanu, shin yanzu wadanda suka yi imani ba su san da cewa Allah ya sha'ullahu, da Allah ya so ya ga dama da hadan nasu jami'a, aida ya shirye da mutane gaba daya, kamar yanda yake cewa walau sha Allahu la jama'ahum 'ala al-huda, da Allah ya so da gaba ɗaya ya tattara jama'a akan tafarki wanda yake na shari'a. Don haka Allah ya ce masa fala takunanna min al-jahili, haka kuma can ya gabata walau sha rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'mini wama kana li nafsin an tu'mina illa bi idhnillah wa yaj'alu risa 'ala alladhina la ya'kulun. Ubangiji Ta'ala ya ce walau sha'a rabbuka, da Ubangijinka ya so, la'amana man fil ardi kulluhum jami'a, da dukkan waɗanda ke kan doren ƙasa sun yi imani gaba daya. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin, shin yanzu kai ka isa ka tilasta mutane su zamanto mu'minai? Allah yake faɗa ma manzonsa, shin yanzu ka isa ka tirsasa jama'a su zamanto mu'minai? Sai ya ce wama kana li nafsi, ka san da cewa wata rai bai saukaka ba an tu'mina da za ta yi imani illa bi iznillahi, sai da izinin Allah da nihin shi. Duk wanda ka ga ya yi imani to Allah ne ya ba shi izini, kuma shi ne ya nufaci shi da haka. To shi ne anan Ubangiji Ta'ala yake faɗa ga mu'minai, yake musu rarauka, afalam yai asillazina amanu, shin yanzu waɗanda suka yi imani ba su san da cewa Allah ya sha'ullahu, da Allah ya ga dama lahadan nasa jami'a, da ya shirye da mutane gaba daya. Sai ya ce wala yazalu allazina kafaru, waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu ba za su gushe ba tusibuhum bima sana'u qari'atun, wata musiba mai kwankwasar zukata wato ta ci gaba da samun su bima sana'u a sanadiyar abinda suka aikata na kafirci da sabon Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Aw tahullu qariban min darihim, ko kuma ita wannan musiba ta sauka kusa da gidaddajin su. An gane ko? Ta sauka kusa da gidaddajin su kenan ta zame musu wa'azi. Hatta ya atiya wa'adullah, har akai lokacin da alƙawalin Allah zai zo shine alkiyama, ko kuma galaba da Allah zai ba manzansa akan makiyansa. Shine anan Allah yake musu kashidi, wala yazalul ladina kafaru, waɗanda suka kafirce ma Ubangijin su ba za su gushe ba. Tusibuhum bima sana'u qari'atu, wata musiba mai kwankwasar zukata shine fari da talauci da rashin lafiya da furgici da wani kunci wanda yake na rayuwa. Ubangiji ta'ala ya ce tusibuhum, wannan musiba ta ci gaba da samun su bima sana'u a sanadiyar abinda suka aikata na kafirci da saba ma Ubangijinsu. Aw tahullu qariban min darihim, ko kuma musibar ta sauka kusa da gidaddajinsu. An gane ko? Kenan duk abin da ya sauka kusa da kai kenan zaka shiga hayyacinka, kenan takan iya yiwuwa gobe ya sauka a kanka. Ko kuma auta hullu qariban min darihim, ko kuma kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka sauka kusa da balbalin su kenan ka kawo hari. Hatta ya atiya wa'adullah, har akai lokacin da alƙawalin Allah zai zo alkiyama, ita ce musiba da ita samun su domin su shiga hankalin su. Sai ya ce inna Allah la yukhliful mi'ad, lalle Ubangiji ta'ala wato bai ya saba alƙawali, duk abin da Allah ya yi alƙawali to zai zartar da shi. Sai ya ce wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qabli, tabbas wato an yi izgili da manzannin da suka gabace ka, dan haka kenan ba kanka farau ba, kada ka samu damuwa game da izgilin da suke da kai. Fa amlaitu lil ladina kafaru, Ubangiji ta'ala ya ce sai nayi jinkirin azaba ga waɗanda suka kafirce mu, na musu talala thumma akastuhum, Ubangiji ta'ala ya ce sannan sai na damke su da azaba ta. Fa kai bakana iqab, Allah ya ce yaya ka ga ukuba ta lokacin da ta sauka ga waɗanda suka saba mu, ai da ka gani da ka ga abun mamaki. Don haka wannan aya lalla shine Ubangiji ta'ala yake ma manzansa cewa kada ya samu damuwa akan izgidin da jama'arsa suke da shi, kenan ba kan shi farau ba. Don haka yace wala gadistu huzi'a, Ubangiji ta'ala yace tabbas an yi izgili bi rusuli, da manzanni min qablika, waɗanda suka gabace ka. Fa amlaitu, Ubangiji ta'ala yace sai nayi jinkirin azaba lil ladina kafaru, ga waɗanda suka kafirce mu, thumma akhaztuhum, sannan na damke su da azaba ta. Fa kaifa kana iqab, Ubangiji ta'ala yace yaya kaga ukuba ta lokacin da ta same su. Yaya mutanen annabi Nuhu sun kai labari ba su kai ba, haka nan mutanen annabi Salih, haka nan mutanen annabi Hud da sauran jama'a al'umman da suka biyo bayan su waɗanda suka karyata manzannin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Afa man huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi shuraka qul sammuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bi zahirin min al qawl bal zuyyina lil ladina kafaru makruhum wa suddu 'anis sabil wa man yudlil lahu fama lahu min hadif lahum adhabun fil hayati dunya wala adhabu al-akhirati ashaq wa ma lahum min Allahi min waq. Ubangiji ta'ala yake fada afa man huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat, shin yanzu Ubangijin dake tsaye akan kowace rai bima kasabat, game da abin da ta aikata, ma'ana shi yake ba ta ci, shi yake ba ta sha, shi yake gudanar da lamuranta, shi yake kiyaye ta, shin yanzu zai zamanto ɗaya da wanda bai zamanto haka ba? Afa man huwa qa'im, shin yanzu wanda ke tsaye game da kula da bayansa shine yace afa man huwa qa'imun ala kulli nafsi, shin yanzu Ubangijin da ke tsaye game da kula da kowace rai bi ma kasabat, game da abin da ta aikata, ma'ana shi ya halicce ta, shi yake ba ta ci, shi yake ba ta sha, shi yake ba ta kariya, kuma shine ya san halin da take ciki, kuma shine zai sakauta mata da irin abin da ta aikata a gobe kiyama, shin zai zamanto ga wanda shi ba haka bane? Kaga ai mai bautar gunki, gunki ba shi ya halice shi ba, ba shi yake ba shi ci ba, ba shi yake ba shi sha ba, ba shi yake kiyaye shi ba, ba tsiyar da yake kulla masa, shin zai zamanto daidai da ubangijin da ke ba bayansa wannan kariya game da duk wata musiba, kuma shi yake ba su ci, shi yake ba su sha, kuma ya san da halin da suke ciki, kuma shi zai sa kauta musu da duk irin abin da suka aikata a gobe kiyama? Ai ba za su zamanto daidai ba. Shi ne yace afa man huwa qa'imun, shin yanzu wanda yake tsaye ala kulli nafsi, wato akan kowace rai, amma kiyama anan kada ka fahimci cewa kishiyar zama, abinda ake nihi wanda ke kula da wato kowace rai bima kasabat game da abin da ta aikata, zai zamanto kamar wanda ba haka ba? Sai yace waja'alu lillahi shuraka, Ubangiji ta'ala yace tabbas mushrikai sun sanya ma ubangijin su abokanin tarayya, wato su ne gumaka suna bauta musu. Ubangiji ta'ala yace kulce da su sammuhum, wato ku faɗa mun sunayen gumakan na kuma ku bayyana mun sifofinsu, shin sun cancanta a bauta musu ko ba su cancanta ba? Saboda wanda ya cancanta a bauta masa yana da sunaye da sifofi waɗanda suka tabbatar da cewa lalle ya cancanta a bauta masa, duk wanda ba shi da wannan sifofi to bai cancanta ba a bauta masa. Wanda sifofin da suke nuna cancantar Ubangiji subhanahu wata'ala game da bauta to sun wuce a lissafa. Yanzu a takaice, yana daga cikin abubuwan da Allah ya siffanta ya nuna cewa shi ya cancanta a bauta masa, duk wasu waɗanda ake bauta ma koma bayan Ubangiji subhanahu wata'ala ba su cancanta ba a bauta musu. Kamar yanda annabi sunan Ibrahim alaihi salam yake faɗa ga mahaifinsa, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yusiru wa la yughni anka shay'a, dan me kake bauta ma abinda baya ji kuma baya gani kuma baya wadatar da mai bautarsa daidai da komai, ba zai sabai kulla masa wata tsiya? Kaga Ubangiji ta'ala yana ji yana gani, shin gunki yana ji yana gani? Baya ji baya gani, kuma bai isa ba ya taimaka ma kansa balantana ya taimaka ma wani. Haka kasancewar Ubangiji ta'ala rayayye ne, rayuwa wadda take madawwamiya, wadda ba ta da farko kuma ba ta da ƙarshe. Duk wanda yake rayuwarsa tana da farko sannan kuma tana da ƙarshe, shin ya cancanta a bauta masa? Bai cancanta ba. Kuma ba kowa yake cancanta a bauta masa sai wanda ke halitta, wanda ke kashewa, ke rayawa, ke azurtawa, ke talautawa. Duk wanda baya aikata ɗaya daga cikin wannan to bai halatta ba a bauta masa. Kamar yanda yake cewa Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum man yaf'alu min dhalikum min shay subhanahu wa ta'ala amma yushriku. To shine anan Allah yace kulce da su sammuhum, ku bayyana mun sunayen allolin naku kuma ku bayyana mun sifofin su, in ga cewa sun cancanta a bauta musu ko ba su cancanta ba. Ubangiji ta'ala yace amtunabbi'unahu, shin kuna koko kuna ba Allah labari ne bima la ya'lamu fil ardi, dangane da abin da bai san da shi ba a ban kasa? Shin wai kuna ba Allah labari ne game da abin da bai san da shi ba? Domin Allah subhanahu wata'ala bai san da cewa yana da wani abokin tarayya, Allah bai san da haka ba. An gane ko? Ubangiji ta'ala bai san da cewa yana da wata kishiya, an bi zahirin min alqaul, ko kuma kuna ba Allah labari ne da wata faɗa wadda take bayyanan na ma'ana shaci faɗa haka kawai, na cewa gumakanku sun cancanta a bauta musu, faɗar da babu wata hujja a kanta. Sai ya ce bal zuyyina lillazina kafaru makruhum, Ubangiji ta'ala ya ce bari dai waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu an ƙawata musu makircinsu, don haka suka ci gaba da yaɗa ɓanna a ban ƙasa. Wasuddu anisari, Ubangiji ta'ala ya ce don haka sai aka juyar da su daga tabarki wanda yake na gaskiya, ko sun gan shi ba sa iya bin shi sakamakon kenan makircinsu. Shi ne Allah ya ce bal baridi zuyyina lillazina kafaru makruhum, wato an ƙawata ma waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu makruhum makircinsu, shi ne kenan ɓannar da suke yaɗawa a ban ƙasa, wasuddu anis sabil, dan haka sai aka juyar da su ga tafarki wanda yake madaidaici. Wa man yudlilillahu, duk wanda Allah ya batar da shi, fama lahu min had, Ubangiji ta'ala ya ce ba shi da wani mai shiryar da shi. Duk wanda Allah ya kaddara masa bata da tabewa da halaka, to ba wanda ya isa ya ceto shi ya tabbatar da shi akan tafarki na gaskiya. Sai ya ce lahum, Ubangiji ta'ala ya ce na gare su azabun, azaba ta musamman, fil hayati dunya, a rayuwa ta duniya, shine kisa da riba cewa su zama bayi. Wala azabul akhira, Ubangiji ta'ala ya ce lalle azaba ta lahira a shakku, wato ita ce mafi tsanani, ita ce mafi wahala. Wa ma lahum min Allahi min wa, wannan azaba ta lahira ko in ta zo musu, ba su da wani mai ba su kariya game da azabar Allah. An gane ku? Wa ma lahum, ba su da min wa, wato wani mai ba su kariya, min Allahi, game da azabar Allah in ta zo. Nan insha Allah ta'ala za mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.